barkan mu da saduwa a wannan majalisi na goma cikin majalisin mu na tafsirin alqur'ani wanda muke a wannan masallaci na al-furqan a wannan gari namu na Kano. Allah ya kara mu wannan gari tsari da tsariya da albarka. Yau 10 ga watan Ramadan hijira ta 1444 wadda ta yi daidai da 1 ga watan hudu shekara ta 2023 ta miladiya. Za mu tashi aya ta 53 a cikin wannan sura da muke karanta ta daga haskaka zukatanmu da hasken alqur'ani da fahimtar da mu ayoyi a cikinsa. Kafin nan tambayoyi da aka turo, wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Allah ya kara maka daraja da nisan kwana, Allah ya ji kan magabata, amin. Malam tambaya ta ita ce menene hukunci dan da mamarsa ta je gidansa sai ya ce ta bar masa gidanta, idan ta ki kuma zai hada ta da hukuma. Ni kuma sai na ce ai hukuma ai hukuma menene ba ta da ba ita ce da aiki ba ita ce da haƙƙi ba. Kaje ka gaya mata kaje ka gaya ma masu ne kaje ka gaya musu tun sai zai je in bai taɓa sai ya ce menene sai ya ce ni kuma sai na ce ai hukuma ba da ka take aiki ba kaje ka gaya musu tun sai ya ce in ban fita ba zai fasa min kai. Sai na ce in ma ka zama ajalina ai kai ne mai nemo mutane su yi min sutura. Sai na ce ni ba zan fita da daddare ba. Ya bari sai gari ya waye. To tambaya ta a nan malam ita ce shin ya a shari'a ya halatta na fita ɗin kuma ni ba na so na fita, Allah ya yi fushi da shi. Shin nake so malam ya yi masa nasiha a kan haka. Nagode malam, Allah ya tsara wa malam daraja da nisan kwana. Wato wannan mahaifiyar ce take ta turo tambayar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lai sauke. To. Allah ya sauke, Allah ya sauke. Allah ya shirye shi. Wannan sai dai a yi masa addu'a, Allah ya shirye shi. Allah ya shirye shi amma yana cikin hadari ba kana ba. Yana cikin
wannan.
Ya kamata in zai iya yiwuwa ta zo da ɗan nata. Sai a ga yadda za a yi masa wa'azi a sasanta tsakanin su. Amma dai wato shi sha'anin iyaye Allah maɗaukakin sarki cewa ya falata kullahu ma ufe. Wato ko ka ce kash a kan sun nemi ka yi ma ba za ka yi ba, ballantana ka kai ya zuwa ga irin wannan abu wanda yake ainihin shi ne al'uquq in har ya tabbata har da yayi. Don yana daga cikin kaba'ir, manya-manyan kaba'ir uququl walidain. Wato a saba ma iyaye da irin wannan saɓani. Allah ya shirye mu baki ɗaya. To ya ce wasu suna sallah sai ka ji suna tahiya kusan a fili, hakan ya dace? A inda duk aka ce a asirta a asirta, ko musamman idan mutum yana sallah a matsayinka na mamu tare da shi a tsohonsa a kusa da shi, daga muryar da zai yi da jiyar da mamun da jiyar da wanda yake kusa da shi, wannan zai fitar da zai sanya shi ya cuɗanya ma ɗan uwansa nasa zikirin da yake. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji sahabbai suna nafila a cikin masallaci suna ɗaukaka muryarsu, sai ya ce ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum innakum la tad'una asamma wala gha'iba innakum tad'una sami'an basira. Ya ce ku saurara ma kawukanku, wato ku sassauta muryar taku wanda kuke kira ba kurma ba ne ba kuma wanda yake baya nan ba ne, kuna kiran wanda yake mai ji ne mai gani. Saboda haka kada mutum wato komai na shari'an nan ya zo da hikima. Babu hikima ta ringa daukaka muryarta a inda aka ce ta asirka sai dai idan wato galaba numfashin mutum yayi ko kuma wani lokaci a tasirantuwa da nau'i wato khushu'i a cikin sallah yakan sa ka ga harafi ya fito ko har mutum ya dan faɗi waɗansu ayoyi za ka ji irin wannan tana faruwa to idan irin wannan ne ba yayi ne da nufin cewar ya ɗaukaka murya da shi ba to babu laifi amma in yayi da niyyar ɗaukaka murya to wannan niyyar da yayi ba ta da wani ma'ana saboda haka wannan abin ba a san sakin daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana hatta a sallar nafila wannan sabanin liman a inda yake sallar sallah a boye annabi sallallahu alaihi wasallam yakan jiyar da sahabbai aya ko aya ɗaya ko waɗansu ayoyi a hayanan wani lokaci to babu laifi a kan wannan wani lokaci kuma kamar yadda imamu nawawi ya ambata wannan jiyarwar nau'i biyu ne jiyarwar farko wanda yake yi kasdan domin mutane su san surar da yake karanta domin mutane su san karatu yake ba shiru kawai yayi ba kuma domin su san surar da ya karanta kasbi na biyu shine nufin girmama Allah tasirin wato khushu'i yakan sa shi har ya furci da wani bangaren ayoyi a cikin karatun nasa to a cikin wannan idan mutum liman ne babu wannan zai zamanto sunna ne koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan yace ko ka ji suna tasbihi na sujada ko na ruku'u a bayyane hakan yana da asali to kamar yadda muka ambata duk wannan ba shi da asali idan mutum mamu ne a cikin sallah sai dai yana sallar sa shi kadai idan yayi ne tababin at-ta'zim wato girmama Allah to sai kuma wannan wanda aka turo salam da fatan kuna lafiya ya ibada Allah ya karbi ibadunmu ga tambayoyin to ai tambayoyin nasa da yawa za a amsa wanda suka yi menene hukuncin yin zakka akan share na taɓa yin bayani akan zakka akan share zakka akan wato share ta kamfani da ka mallaka za ka yi zakkar ne akan abin da yake ake juyawa na dukiyar banda bangaren dukiyar da ya zamanto abin da babu zakka a kansa saboda haka sai ka yi lissafi daga bayanin kudin wannan kamfanin da kake da share din wanne ne wani bangare ne na jarin kamfanin da ya tafi wajen sayan gidaje wato ofisoshi da motoci da kayan aiki da sauran abubuwa wanda suke su babu zakka a kansu to wannan sai ka cire shi ka ga kaso nawa ne a cikin ɗari idan rabi ne na kuɗin rabi ne kuma kawai ake juyawa kenan to wannan rabin da ake juyawa shine za ka fitar masa da zakka saboda aka share ɗinka sai ka zamanto rabinta ita ce za ka haɗa da abinda aka baka na riba dividend sai ka haɗa da ƙimar share ɗin ƙimar a ran da za ka fitar da zakkar idan ƙimarta a kowace share ƙimarta naira goma ce kuma kana da share dubu to kaga kana da naira wato kana da share miliyan kowace dubu goma kana da share miliyan goma da ribar da aka baka in ta kai dubu ɗari ka haɗa da dubu ɗari da sauran kuɗaɗe sai ka fitar musu da zakka afwan za ka ɗauki wato rabin ƙimar in kana da ƙimar share ɗin miliyan goma to tunda rabi ne wanda ake juyawa rabin ya zama tun miliyan biyar sai ka haɗa da ribar da aka baka dubu ɗari da kuɗaɗen da suke hannunka su za ka fitar ma da zakka wallahu ta'ala a'lam sannan yake tunda farashin share yana hawa yana sauka idan akwai zakka akan share akan farashin da aka siya za a fitar da zakkar ko farashin kasuwa ai na faɗa maka daga farashin ka a ran da za ka fitar da zakkar domin shine kimarta domin shine ya shigar da hatta juya ta da aka yi har ta zamanto abin da ta zamanto a cikin makusanta na jini suwaye suka cancanci zakka duk wanda yake ciyar da shi bai hau kanka ba ya cancanci zakka waɗanda ciyar da su ya hau kanka shine matarka ta aure da 'ya'yanka waɗanda suke basu balaga ba ƙanana wanda basu balaga ba maza da mata da 'ya'yanka mata waɗanda suke a gidanka basu tare a gidan mijinsu ba ko aka sake su suka dawo gidanka waɗannan 'ya'yan ciyar da su ya hau kanka don haka ba za ka ba su zakka ba haka zalika iyayenka idan sun sufanci da suka talauci mahaifi da mahaifiya da kuma matar mahaifi ita mata idan shi ma mahaifin ya sufanci da suka talauci to matarsa ciyar da ita yana shi da matarsa ciyar da ita yana kanka ba za ka ba su zakka ba domin zakkar ba za ka hau kanka ba sai ka biya musu bukata sai ka gama biya musu idan a cikin biya musu bukatunsu kudin gidansu kudin abincin da za ka sai musu kudin asibitinsu da ka tashi duk ka batar da waɗannan dukiyoyin abin da ya saura bai kai misali ba zakka ta fada a kanka don waɗannan wajibi ne ka ciyar da su don haka babu hikima a ce sai ka ba su zakka domin zakka ana ba ta ga wanda yake mabukaci bayan da suka kamar ka ba ma kanka ne zakka dan ba zai yiwu ba ka ba ma kanka zakka tunda ba za ka samu zakka ba za ka hau kanka ba sai ka zamanto wato mawadaci in kuma kake za ka ba ma kanka zakka sai ka zamanto mabukaci to ta yaya za ka zamanto mawadaci ko mabukaci a lokaci daya haka zalika iyayenka ba za ka ba su zakka ba sai sun zamanto mabukata to ba za su zamanto mabukata ba bayan kai mawadaci ne su mawadata ne ga wadatarka in ka wadatar da su sai ka zamanto kai mawadaci ne to sai ka fitar da zakka don haka ba a ba mu iyaye zakka wannan shine kaulin jamaahir ahli ilm to daga cikin yan uwa wanda za ka ba su zakka su ne waɗanda ba wannan ba kamar ƴaƴanka maza waɗanda suke sun yi aure ko kuma sun balaga sun fita daga tasarrufinka sun zamanto independent sun zamanto ƴan independent to duk wanda ya zamanto irin wannan za ka ba shi zakka in ya sauki da sifar talauci haka zalika ƴarka wanda take tana gidan mijinta amma suna cikin talauci mijinta ba shi da shi za ka iya ba su zakka tunda ciyar da ita bai hau kanka ba yana kan mijinta to haka zalika sauran ƴan uwanka in banda waɗannan wanda muka ambata saboda haka su ma ƴaƴa ana ba su zakka a cikin wannan hali guda biyu da na ambata ɗa namiji wanda yake ya balaga ya zamanto mai haƙƙin kansa yana kansa ciyar da shi ba wajibi ba ne a kan ubansa idan ya sufanci da sufar talauci za ka iya ba shi zakka ƴarka mace wadda take gidan mijinta in ta sufanci da sufar talauci saboda mijinta ba shi da wadata ita ma za ka iya ba ta zakka to sai kuma sauran ƴan uwa shaƙiƙai ƴan uwa na jini shaƙiƙai li abbai li ummai ƴan uwan uba ƴan uwan uwa duk waɗannan za ka ba su zakka hatta miji miji shi ma matarsa za ta ba shi zakka yana daga cikin ƴan uwa da ake ba su zakka mace za ta ba wa mijinta zakka da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hadisin Abdullahi bin Mas'ud da matarsa Zainab matar Abdullahi bin Mas'ud ta ba shi daga zakkar da ta fitar saboda haka wannan ya nuna miji domin ai shi miji matarsa ba dole ne ta ciyar da shi ba matarsa ba wajibi ne ta ciyar da shi ba in ba shi da shi dole ita kuma tana da shi nata ne shi zai je ya nemo ya ciyar da ita saboda haka in ta shi fitar da zakka za ka iya ba shi to idan daga baya waɗansu za su iya to me hikimar ta ba shi zakkar sannan kuma ya dawo ya ciyar da ita kaga zakkarta ta dawo kenan kuma ka'idar fiqhu shine ma dakhala wa kharaj fa huwa laghun abinda ya fita ya shiga to ya sashe ne sai a ce a'a wannan da ya fita a matsayin zakka ne da ya dawo a matsayin nafaka wajiba saboda haka zaka ci hani'an mari'an halak malak din ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne baya cin sadaka da aka ba mu zarira sadaka aka ana bararraka naman yace wannan naman fa aka ce sadaka aka ba mu zarira yace to kaddamar da shi a gare mu sai aka ce ai sadaka ce ya rasulullah yace hiya laha sadaqa wa lana hadiya gare ta sadaka ne mu kuma hadiya ce saboda haka wannan yana daga cikin abin fiqhu da ake lura da shi wato a lura da asalin abu ga yayin da ya fita in ya sake dawowar idan sifarsa ta canza yayin da ya dawo to nan sai ya zamanto halal wato kamar dukiyar haram ce mutum shi akan kansa haram ce amma in ya ba ma wani wannan ta zamanto halal a gare shi kudin riba haramun ne ta ce amma in ka bayar da shi ga wani wanda yake shi ba shi da alaka da wannan to wannan dukiya ta halatta a gare shi yasa aka ce haram la yata'adda bil mataini baya ketare nauyi baya zamanto ya hada nauyi sama da daya a kansa nauyin yana kan wanda ya ce haram din amma wani wanda ya samu wannan dukiya ba za ta zamanto haramun a gare shi ba wallahi ta'ala a'lam
ya rabba laga gudu suke karkashin mutum yana ciyar da su amma sun balaga kuma za a iya ba su zakka
yara balagaggu da suke karkashin mutum yana ciyar da su kuma sun balaga kuma za a iya ba su zakka za a iya ba su zakka duk da yake yana ciyar da su ciyarwar da yake musu ta fuskar istihbabi ba dole bane ya ciyar da su. Saboda haka in ya fitar da zakka ya ba su domin ya ce lakum dinukum waliyyin ku tafi na sallame su, to babu laifi ya musu haka. Zai iya ba su daga cikin zakkarsa tunda ciyar da su bai zamanto wajibi a kansa ba, wallahu ta'ala a'lam. To sai to bar dai mu gaggauta din da dizzancen zakka ne. Akwai lokaci ko? To sai Allah ya kai mu gobe sai a cika masa tambayoyin nasu guda hudu insha Allah. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
Allah ta'ala yake Allahu alladhi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa. Allah shine wanda ya halice ku daga rauni, sannan ya sanya a bayan rauni ya sanya karfi. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba, sannan ya sanya a bayan wannan karfin ya sanya rauni da furfura. Yakhluqu ma yasha, yana halittar abin da yake, wa huwa al-alimul qadir, kuma shine wanda yake masani kuma mai iko. Wannan ita ce aya ta hudu wadda take bayyana ta fara da sunan Allah. Allahu yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu. Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumeetukum thumma yuhyikum. Allahu alladhi yursilu ar-riyaha fatuthiru as-sahaba. Wato kuma wannan ita ce ta hudun ta karshe. Allahu alladhi khalaqakum min ba'di. Wannan tana daga cikin hakika. Kowanne daga cikin ayoyin nan yana nuni akan kadaituwar Allah da kudurarsa da iliminsa. Allah madaukakin sarki ya sifanta kansa, ya bayyana wannan, ya bada labari akan kansa cewa shine wanda ya halicce ku ku bani Adam min ba'fin, daga rauni. Wannan raunin shine raunin asalin halittar ku. Raunin asalin halittar ku shine daga wato ruwa ne, dugon maniyyi wanda yake wulakantacce, wanda babu wani alamar rayuwa tare da shi. Sannan ya sanya a bayan raunin, wato ya sanya bayan raunin wato a kasancewar kujarirai, raunin ƙarancin shekaru ya ranta ta jariri, ya sanya ƙarfi a bayan wannan. Sannan kuma bayan ƙarfin da ake nufi ƙarfin samartaka da kuma gwarzantaka, lokacin da ya zamanto mutum ya zamanto saurayi har ya kai munzalin cikar ƙarfinsa, lokacin yana shekara 33 zuwa shekara 40, shekara 40 ya kai ainihin cikar ƙarfinsa ya zamanto gwarzo. To sannan bayan wannan ƙarfin, sannan kuma sai Allah ya sanya rauni wanda yake tare da furfura, shine raunin da babu wani ƙarfi bayan sa sai tafiya, tunda tare da shi akwai furfura. Furfura ɗin nan kuma ita ce mai gargaɗi, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir, ai mun rayar da ku muddar da za ta sa duk wanda zai wa'azu ya wa'azu, kuma mai gargaɗi ya zo muku. Mai gargaɗin nan shi ne furfura. Saboda kana ganin kai saurayi ne, gashinka baki kirin, kana matsewa, kana kwalliya, kana tafiya, kana jin ƙarfinka. To daga zarar ka so maganin furfura ta zo maka, to ana yi mata gargaɗi, tafiya fa sai ka so mashi, tafiya ta zo, ballantana ka zama to furfura ga baki ɗaya. To wato babu wani zancen kuma a ci gaba da rayuwa a nan, tafiya ta zo. To wannan raunin na ƙarshe shi ne raunin da ƙarfi baya zuwa bayanka, ba yadda za a yi idan raunin shekaru ya zo maka, raunin girman shekaru ya zo maka, ba yadda za a yi kuma ka sake tsammanin cewa nan gaba ƙarfi zai zo maka. Gaɓoɓinka sun yi rauni, ƙasusuwan sun yi rauni, da za a yi x-ray a ga ƙashin bayanka sai a ga ƙashin nan ya ɓantare, can ya ɓantare, can yana yawo, can ya haka, za a ga ƙashinka in aka yi masa x-ray. Zuciyar taka da za a duba a yi echo a gani, sai a ga yadda bugawar ta take bugawar ta daban ta wanda yake a hanyar yana nan a cikin karfinta wato agogo ne wanda Allah ya sanya a cikin jikinka to kuma wani cikin hikimar Allah kun ga nan Allah madaukakin sarki sai yace ya khluqu ma yasha yana halittar abin da yake kaga nan wajen yana nuna cikakken ikon Allah Allah yana halittar abin da yake haka ya tsara halittarsa ba sai ta canza ba to wannan yana nuna cancantuwarsa da Allahnta cancantuwarsa da abauta masa domin wannan abu ne wannan sifa ce wanda babu wanda ya kama da shi a cikin ta babu wanda yake abinda Allah yake sanan wajen to sannan ya sifanta kansa da ilimi da kudura ilimi wanda zai wanda shine ya sanya shi ya sa jikin ya tafi a inda yake kun san har a yanzu dukkan duk inda ilimi ya kai na biology ba a san menene dalilin tsufa ba me yake sa jikin mutum ya tsufa akwai theory daban-daban a Encyclopedia Britannica suna cewa an yi nazariya an yi tunani daban-daban na malamai na waɗansu ta fuskar genetics waɗansu ta fuskar wani abu daban kowanne yana ƙoƙarin ya fassara wani ɓangare ne na tsufa amma babu theory guda ɗaya da ya fassara abin da ya sa ake tsufa da baki ɗaya to kaga abin da Allah ya yi har yanzu ilimin bani adam na shekarun nan da taruwansu ka duba irin laboratories da ake da su ka duba irin professors da ake da su har yanzu ilimin sa ya kasa gano abin da Allah ya yi to saboda haka Allah ya cancanci a sifanta shi da ilimi domin ilimin sa ba yadda za a ku iya kiyaye shi ba yadda za a ku kewaye sani da abin da Allah ya sani kuma Allah madaukakin sarki sifantar da kansa da al-qudra al-qadir mai iko ne ya ikon sa ya farnanta muku wannan don ba wanda yake san rauni in a san mutum ne ai maganin tsufa a ce karka tsufa shi yasa za ka ga mutum ya ta shafe-shafe wai ke furfuran nan dai an koye ta wai ke girman nan dai an koye ta na alarar na sunna ne na sunna ne sanya alhinna yana daga cikin sunna a sanya lalle ko wani kore baki din shi ne ake saɓani baki shi ne ake saɓani waɗansu daga cikin sahabbai sun yi kamar sayyidina hasan ibn ali ibn abi talib da waɗansu daga cikin tabi'ai a sun yi waɗansu hadisai kuma sun zo sun kautata a kan yin sa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da za da aka zo da mahaifin sayyidina abubakar yace gayyiru hada shay ku canza wannan furfura dan an zo da shi kansa kamar auduga yace a canza wannan furfura yace wajen nibuhu sawal amma kada ku tura shi da baki da yunku to shine shi yasa ake sanya lalle ko wani abuja wanda zai tura abin a zai tura furfura to idan da dan adam akwai hanyar da zai hana kansa tsufa da ya hana kansa tsufa amma kasancewar ya gajiya akan hana kansa tsufa wannan ya nuna Allah madaukakin sarki mai cikakken iko ne kuma ba wanda Allah ba abin da yake gagararsa wa ma kana Allahu yu'jizuhu min shay'in fis samawati wala fil ardh innahu kana aliman qadira Allah wani abu bai kasance wato bai kasance ya ga wani abu ya gagare shi ba a sama ko a ƙasa hakika shi masani ne kuma mai iko to wannan na'am amma suna furfura eh to wannan furfurar ai ba ta raunin bace ai kaga shi yasa da hikimar alqur'ani thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shay'an bayan karfin sai yasa rauni tare da furfura bai ce sai yasa furfura ba dan za a iya samun furfura ba a samu rauni ba shi yasa sai yace dubiyan a samu rauni da furfura in aka samu za a iya samun rauni ba a samu furfura ba dan waɗansu sai kaga su sun yi shekarun amma ba furfura din tare da cewa ita furfura ba abun gudu bane dan an ce farkon wanda ya ga furfura sayyidina Ibrahim ne alaihi salatu wassalam sai ce menene wannan ya rabbi yace ma Allah meye wannan sai Allah yace masa alwaqar nutsuwa ce saboda ba kaga mutum da furfura ba za a ganshi yana abin nan yana yawo yana ya sunan wasan nan da ake yi da billiardo ko wasan kara ba ko ya zamanto ya yi dokin kara ka ga mutum da furfura akan dokin kara kaga sai a ce wata kila wannan sai an je da shi to sai yace za'tan wa shayba rauni tare da furfura to wannan ayar Allah madaukakin sarki yana nuna mana wato kadaitu aya ce akan kadaituwar sa don ba wanda yake wannan sai shi kuma a cikin wannan aya a cikin wannan halitta ta Allah da yanda ya tsara wannan halittar tasa akwai cikakken ilimi dan har yanzu an kasa gane abin da ke cikin cell abin da ke cikin sanadarin jiki wanda yake sanya shi wannan canji in ka je zaka karanta abubuwan da ake yi masu yawan gaske ta fai da dama wanda aka rubuta akan wato akan tsufa yaya tsufa yake zuwa amma duk sai dai tunani gashi kana ganin abin hakikatar amma ba ka san yayi faruwa ba to wannan ya ita ya ba mu mutum tawalu akan cewa bai sani ba kuma Allah ne ya sani kamar ruhi ne ruhi kuna ganin sa rai amma ba abin da ka sani akan sa kuma wannan ya ɗaya daga cikin jahilcin dan adam kuma abin da zai nuna mata kamalar ilimin Allah da kuma cikakkiyar kudurar sa to sannan Allah ta'ala yake
yauma taqumu as-sa'atu yaqsimu al-mujrimuna ma labithu ghayra sa'a kadhalika kanu yu'fakun وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ويومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مرسلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون
الله تعالى يقول ويوم تقوم الساعة أرانا بساعة القيامة ذات تاشي يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كافرين أو نرانا za su rantsuwa cewar ba su zauna a rayuwar duniya ba ko kuma ba su zauna a cikin kaburburansu ba zai rasa a face sa'a guda ɗaya saboda girmamawarsu ga abin da suka gani na azabar Allah wannan ɗaya shine ita ce aya ta uku da take bayyana halin tashin alkiyama wanda wannan sura ta kusa wayawma taqumu as-sa'atu يوم إذن أو يوم تقوم الساعة يبلس المجرمون إذا تفرقوا ويوم تقوم الساعة يوم إذن يتفرقون سيكم أنه ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة سيكم أتشن سورة الجاثية ويوم تقوم الساعة يوم إذن يخسر المبطنون كوانا إذا في حال الكاشم القيامة بفي جي أباك العباري دجا العباري wanda baya ƙarya shine Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam kuma labari da wanda ayoyi sun zo akan cewa duk abin da ya faɗa gaskiya ne kamar yanda Allah ya faɗi cewa ga yanda halittar mu take kuma ya tabbata gaskiya ne babu ko shakka haka muke haka Allah ya halicce mu za mu fara daga rauni sannan bayan rauni daga wannan raunin namu ya ba mu ƙarfi sannan daga wannan ƙarfin ya zare ƙarfin ya mayar da shi rauni tare da furfura wannan hakika ce wanda Allah ya faɗa to haka nan ma wannan wanda Allah ya faɗa hakika ce haka zai faru ranar tashin alkiyama wato waɗanda suka kafirta za su rantsi da Allah cewa ai ba su zauna ba a rayuwar duniya ko a cikin kabari ba su zauna ba face sa'a guda. Wannan tambayar tana faruwa a farfajiyar ranar tashin alkiyama ne a filin tashin alkiyama za wato suke rantsuwa a kan cewa malabisu zaira sa'a wato ba su zauna ba face sa'a guda daya farko ma za su ce in labittum illa ashara ba ku zauna a cikin duniya ba face kwana goma. Nahnu a'lamu bima yaquluna idh yaqulu amsaluhum tariqatan in labittum illa yawma. Wanda ya fi su a daidai ya ce a'a ai ba ku zauna ba face kwana daya. Wannan muhawara ce da in an tashi za ta faru ranar tashin alkiyama don mutane suna tashi sai kuma su tashi su ga jikinsu yadda yake to sai kuma su soma tunani me ya faru da su ne sun tashi daga bacci ne sai su tuno da rayuwarsu ta duniya in suka tuno da rayuwarsu ta duniya sai su ce to ai rayuwar duniyar gabaki ɗaya kamar sa'a ɗaya muke kamar yadda Allah ta'ala zai ce za a tambaye su qala kam labithtum fil ardi adada sinin shekara nawa kuka zauna a ƙasa a cikin a bayan ƙasa qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'al al 'adi ai mu ba mu zauna ba sai wuni daya ko sashen wuni ku tambayi waɗanda suke su ne masu lissafi mala'iku da suke lissafi qala in labithtum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun sai mala'ika ya ce musu ba ku zauna ba face kalilan to wannan a cikin wutar jahannama ne hiwar tsakaninsu da maliku mai gadin wutar jahannama to a farfajiyar wannan kuma a farfajiyar tashin alkiyama ne a farfajiyar tashin alkiyama za su rantse cewa ba su wato kafirai sai su rantse cewa ba su zauna a cikin duniya ba face sa'a guda koyaushe idan ina yawan ba ku labarin wanda ya bacci din nan na minti 15 wanda Allah ya ji kanran Alhaji Bashir Tofa Allah ya gafarta masa ya san mutumin shine yake bani labarin wannan kissa abokinsu ne wanda dan shakoliya ne baya ba ruwansa da addini ba ruwansa da harkar Allah wata ran sai bacci baccin rana wajen karfe 3 minti 15 ya yi a baccin nan sai ya mafarki an yi tashin alkiyama an yi hisabi an yi hukunci a kansa an zartar masa da shekara 100 a cikin wutar jahannama kuma a cikin minti 15 din nan sai da ya ji ya yi shekara 100 a cikin wutar jahannama sannan ya farka da ya farka sai ya zauku hankalinsa ya rabu da shi sai da ya wata 6 sannan hankalinsa ya dawo da ya dawo wanda shi ne sanadiyar shiriyarsa kenan saboda haka wato zaman da ake yi a cikin kabari da rayuwar duniyar da baki daya in aka tashi ranar alkiyama sai ka ji kamar wuni daya aka yi sa'a a nan ba wai ana nufin awa daya a cikin awa 24 ba sa'a ma'anarta mafi karancin muddar zamani wadda ake yi wadda bata kai rana daya ba bata kai yini daya ba shine wanda fassarar ta zo a suratul mu'minun qala kam labithtum fil ardi adada sinin qalu labithna yawman aw ba'da yawm wuni daya ko sashen wuni to haka tashin alkiyama zai kasance da zaman da mutum ya yi a kabari ka duba shekarun da za a yi a cikin kabari ka duba waɗanda suka gabace mu shekarun da suke aruruwa dubun nan amma kafirai in suka tashi haka za mu ce Allah ta'ala ya ce kadhalika kanu yu'fakun kamar haka ake kawar da su daga gaskiya kamar yadda suka gasa gane cewa wannan tashin alkiyama ne to kamar haka ake kawar da su daga gane gaskiya a rayuwar duniya saboda a rayuwar duniya sun rayu akan kaucewa daga gaskiya idan suka tashi ranar tashin alkiyamar ba za su gane cewa tashin alkiyama ba saboda haka ne a nan aka ce wannan kamar yadda al-Imam Ibn Ashur yake fada a cikin wannan akwai ladabtar ladabi mai girma ga musulmi akan cewa su gusan wato dunisanci miyagun al'adu da miyagun ɗabi'u da manya-manyan zunubai a rayuwar duniya saboda jin tsoron kar ya zamanto waɗannan sun zamanto musu ɗabi'a da hali a tashe su a kai kaga ai Allah ya ce kadhalika kanu yufakun ha suka kasance ana kawar da su daga gaskiya sun rayu akan kaucewa daga gaskiya to akan haka za su tashi har ranar alkiyama ma sun ga tsawon lokacin amma sun kasa gane cewa wannan ranar tashin alkiyama ne shi yasa yazo a cikin hadisi cewa mutum wato man asha ala shay'in mata alai wanda ya rayu akan abu zai mutu akai wamma mata ala shay'in bu'itha alayhi insha Allah wanda duk ya mutu akan abu haka za a tashe shi insha Allah saboda haka ladabtarwa ake yi da mu musaba da karban gaskiya musaba da kyawawan halaye mu guji tabi'antuwa da miyagun halaye da miyagun ɗabi'u da miyagun wato da manya-manyan zunubai kar su zamanto mana ɗabi'a su zamanto sun yi istihabun mu mun tafi tare da su har cikin kabari duk abin da ka dabari cikin kabari da shi za ka tashi ranar alkiyama shi ya sa mutum ka saba da kyawawa kun ga yanzu daga harshe za ka ji ana sakin baki da maganganu na la'ana saboda tasirantuwa da irin uslubin zance na kasashen kafirai musamman kuma gaba a cikin kasashen kafiran nan kasar Amerika saboda su la'ana da tsinuwa abu ne mai sauki idan wani abu ya faru mutum sai ka ji ya yi babbar ashariya ashariyar da ba ma ana so a faɗa ba a rubuta ta wani aka tashi rubuta ta sai a sanya staff wato kalma ce ba a bar faɗa ba ba a bar a rubuta ba su kansu suna kyamar wannan kalmar amma ta zama musu ɗabi'a kuma wai mu ita ce muke koya muke ado da ita muke ɗauka shine burgewa shine wanda ya haka ya zama gayu shine wanda 'yan mata suke so in bai haka ba 'yan mata ba za su so shi ba ita ma budurwa in ba ta irin haka ba za a ce ki dafu ma ce ba za ta samu gayu ba to kun gani idan mutum ya saba da irin waɗannan to haka shi ma zai zama tashin alkiyama yana sahunsu Allah ka kiyaye mu Allah ta'ala ya ce wa qala allazina utul ilma wal iman waɗanda aka ba su ilimi da imani su kuma suka ce laqad labistum fi kitabillahi ila yawmil ba'd ai kun zauna ne a cikin littafin Allah wato a cikin hukuncin Allah da saninsa ya zuwa ga ranar tashin alkiyama laqad labistum haqiqa ai kun rayu ne a cikin littafin Allah ila yawmil ba'd ya zuwa ga ranar tashi fa hada yawmul ba'd to wannan ita ce ranar tashi wanda kuka rinka inkarin ta walakinnakum kuntum la ta'lamun sai dai ku kun kasance ba kwa sani ba ku kasance kun kasance ba kwa yin sani wato ba kwa neman sanin abin da zai sa ku gane cewa wannan ita ce ranar tashin alkiyama to Allah ya ce waɗanda aka ba su ilimi kuma aka ba su imani an hada biyun tare da cewar imani yana wadatarwa daga ilimi amma dan a nuna kan cewa ilimin su yayi musu amfani sai yace waɗanda aka ba su ilimi da imani domin za a iya ba mu mutum ilimi a hana shi imani amma in dai an ba mu mutum imani to an ba shi ilimi to sai aka nuna kan cewa waɗanda ilimin su ya amfane su ne wanda suka san imani kuma suka yi imani da shi domin ilimi yana gabatuwar imani kamar yadda Allah ta'ala ya ce fa'lam annahu la ilaha illallah ka sani cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah wato ilimin ka san shi ka san tauhidi cewa ka sani wannan sanin ya kai ka zuwa ga tabbatar da cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah to Allah ya sifanta su da wannan sifar saboda a ranar tashin alkiyama ya karrama su ya ce ai su ne bayan ilimin da Allah ya ba su kuma Allah ya ba su imani shi yasa a can suratul qasas da qarun ya ce qalan ladina utul ilma waylakum thawabullah ba a ce suna da imani qaruna babban kafirin fir'auna mutanansa fa kharaja ala qawmihi fi dinatihi qalan ladina yuriduna alhayata ad-dunya ya laysa lana mithla ma utiya qarun innahu ladhu hawdin azim wa qala alladhina utul ilma waylakum thawabu allahi khairun liman amana wa amila salihan can sai Allah ya ce wa qala alladhina utul ilm wadanda aka ba su sani wato a cikin rayuwar duniya kenan amma a lahira saboda Allah yana so ya bayyana nizarsu sai aka gwama imani tare da sanin da Allah ya ba su wato sai suka ce wannan ita ce ranar tashin alkiyama to sai suka ce kun rayu ne har zuwa ga ranar tashin alkiyama wanda ya nuna mu'minai idan aka tashin alkiyama daga sun tashi daga cikin kabari maimakon rudewa maimakon gudu za su gane cewa wannan ita ce ranar tashin alkiyama kuma wannan yana daga cikin tasirin amincin da Allah madaukakin sarki yake ba su ne domin Allah yake la yahzunuhumul faz'ul akbar babban razani ba zai sa su bakin ciki ba wata talaqahumul mala'ika hada yawmukumul ladhi kuntum tu'adu mala'iku ne za su tarbe su su ce to wannan ita ce faranar da aka kasance ana alƙawarta muku to kaga mala'iku da suka gaya musu wannan wannan sai yasa suna sane akan cewa wannan ita ce ranar tashin alkiyama to sannan da suka fuskanci kafirai da suka rude domin ana ta muhawara ne ana cewa me yake faruwa suka ce to wannan ita ce ranar tashin alkiyama amma ku kasance ba kwa sani ma'ana wato ba ku ɗauki tafarkin da za ku sani ba a cikin wannan ta'abiri da korewar ilimi da kuma abinda ake nufi da korewar ilimin shine ba ku kasance kuna masu himmatuwa da neman ilimi ba to wannan ya nuna kan cewar duk wanda ya bijar da kansa ya himmatu akan neman ilimi to shine zai samu kaga da Allah ya kore musu ilimi ai ya zarge su ne akan rashin damuwa da sanin ilimin tunda in abinda yake sanyawa a san ilimin shine sauraro to ba su kasance suna sauraro na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to Allah madaukakin sarki yace musu wannan abin da ya same ku ya kasance ne saboda gaskatawarku da manzani da littafai wanda yake shine wanda zai ba ku ilimi don haka ya bayyana akan cewa inkarin da kuke yi na tashin alkiyama wato ƙarya ne batacce ne kuma barnaci a gare ku to ka gani wani ya ɗaya daga cikin at-taswirul fanni li yawmil qiyama suranta maka ranar tashin alkiyama kamar majigi ake ka gani gashi nan tashin alkiyama a alkiyamar za ta tashi gashi har ta tashi gashi nan har suna fada tunda kaga Allah ya kawo da sigar mabu wa qala alladhina utul ilma wadanda aka ba su ilimi suka ce wato har ma sun fada to sannan Allah ta'ala ya ce fa yawma idhin la yanfa'u alladhina zalamu ma'dhiratuhum to a wannan rana wadanda suka kafir wadanda suka yi shirka shine sune aka ambace su da sunan waɗanda suka yi zalunci saboda kamar yadda koyaushe muke nanatawa ita shirka ita ce zalunci wanda yake mafi girma to waɗanda a wannan rana waɗanda suka yi shirka uzurinsu hanzarinsu ba zai amfane su ba domin lokacinsa ya wuce sai ai mana hanzari mun tuba ai mana hanzari ai ba mu gane ba duk wani hanzari da za su kawo duk wani uzuri da za su kawo ba zai amfani su ba a nan ne duniya uzuri yake amfani kafin mutum ya kai gargara a nan ne duniya uzuri yake amfani amma daga zarar mutum ya mutu babu sauran hanzari wala hum yusta'tabun kuma su ba za a wato ba za a neme su da su koma su je su yi abin da zai yarda da Allah ba za a ce bari a ba ku dama koma domin a sake gwada ku watakila ku a yi abin da Allah zai yarda da su babu zancen receipt babu zancen a baka dama ka san in mutum ya faɗi jarabawa a da kafin tsarin yanzu na jami'a ya zo a da mu lokacin namu karatun akwai receipt in an yi receipt akwai repeat yanzu sai kare over da spill over ko to a da akwai receipt a sake baka dama ka zauna ka sake jami'a jarabawa in ka sake faduwa sai a sanya ka ta maimaita aji to ka gani ana bada wannan dama din ne dan a gani ko in kai zaka ci zaka samu najahi to a wajen Allah ranar tashin alkiyama babu neman al-utba al-utba shine dama da za a baka ka nemi yardar Allah ka samu abinda Allah zai yarda da kai to ba za a ba su wannan damar ba to wannan shine karshen wa'azin da ke cikin wannan sura to sai kuma Allah madaukakin sarki ya koma ya zuwa ga kirari ga alqur'ani ya koma ga kirari ga alqur'ani Allah yace wala qad darabna lin-nasi fi hadha alqur'ani min kulli mathal haqiqa wallahi mun sanya ma mutane a cikin wannan alqur'anin dukkan nau'in misali wato dukkan nau'i na misali da zai nuni akan tauhidi da cikar sifofin Allah da gaskiyar manzannin Allah da gaskiyar tashin alkiyama to wannan Allah ya riga ya gama sanya mu mutane kun ga wannan ayar irinta da yawa a cikin alqur'ani wala kad sarrafna Allah madaukakin sarki ce wala kad sarrafna fi hada alqur'ani lin nas min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala wala kad sarrafna lin nas fi hada alqur'ani min kulli mathal a cikin suratul isra ko wala kad sarrafna lin nas fi hada alqur'ani min kulli mathal ba ba akharu nasi illa kufura Allah idan can Allah yake sarrafna wato ya jujjuya wato misali iri iri daga ciki akwai misalin da yake akan kawo kanku kamar yanda Allah ta'ala yake Allahu alladhi khalaqakum min da'atin kaga misali ne akan kawo kanku ya sanya misali akan halittar sama da kasa ya sanya misali akan saukar da ruwa da fitar da tsirrai da yanda kuma Allah yake rayar da kasa bayan mutuwarta nau'in misalai daban-daban Allah yayi masanci wato Allah yayi kirari ga alqur'ani cewa ya sanya dukkan nau'in misali wato ma'ana ba abinda zaka nema da zai sanya ka kai imani da Allah wanda Allah bai riga ya sanya shi a cikin alqur'anin nan ba sai Allah ta'ala sai Allah ta'ala yake wala in ji'tahum bi ayatin la yaqulanna alladhina kafaru in antum illa mubtilun amma wallahi idan ka zo musu da aya da waɗanda suka kafirta wallahi za su ce ku ba ku kasance waɗansu ba face wato maƙarnata masu ƙaryace ƙaryace al-mubtil wato mai ƙaryatawa wanda ƙaryarsa take kai shi zuwa ga barna wato da Allah wa Allah yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi da zaka zo musu da aya wato kowace aya ce wanda take nuni akan waɗanda abubuwan da aka ambata na waɗannan misalan to ba maimakon ki yadda maimakon ta amfane su domin Allah ya sanya ta ne li ajalihi allam inna li ajalihi domin su to ga abin da za su faɗa sai su ce in antum illa mubtilun wannan ayar ta kunshi girmamawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin su ai da suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa za su in anta illa mubtil haka za su fuskance shi da maganar to amma Allah da ya tashi hikayar maganarsa sai ce in antum duk da ba haka za su faɗa ba su girmama annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma shi Allah sai ya girmama annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da damirul jami ku ba waɗansu bane face al-mubtilin waɗansu kuma suka ce a wannan ai ma'ana suna faɗan haka wato da annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'minai su suke nufi da kan cewa wato su mabarnta ne wannan kuma yana daga cikin qalbul haqa'iq waɗanda suke ainihin su ne masu barna suke ce ma masu gawo gyara ai wai su ne masu barna kamar yanda in aka ce musu ne la tusjudu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun kada fi barna a bayan kasa sai su ce ai mu gyara muke kawowa to Allah madaukakin sarki yace kadhalika yaqdu Allahu ala qulubi alladhina la ya'lamun kamar haka Allah madaukakin sarki yake yimkewa akan zukatan waɗanda yake ba sa sani ai wato abinda ake nufi da yimkewa at-tab'u wato shine a mayar da zuciyar ta zamanto ba za ta karbi fahimtar al'amura ba wannan shine al-khatam al'amuran addini ba za ta iya fahimtar su ba kamar yanda wato in ayar ta zo bayan Allah ya yi kirari akan cewar ya saukar da aya da misalai da suka isa matuƙa amma ga abinda waɗanda suka kafirta suke faɗa to Allah ya ce to sai kai mamaki ta yaya aka yi suka kasa gane wannan aya to kamar yanda Allah ya juyar da zuciyarsu akan wato rashin gane wannan ayar to haka nan Allah yake yimke zukatan waɗanda suke ba sa sani waɗanda suke sun ki ɗaukan tafarkin sani sun ki fuskantar ilimi to haka Allah madaukakin sarki yake sanya zuciyarsu ba za ka iya fahimtar haqa'iq na addini ba za su iya fahimta ba saboda me saboda sun ki ɗaukan tafarkin sani tafarkin sanin shine sauraron wato a ayoyin da manzanni suka zo da shi da sauraron littafin Allah wanda ya bujire daga littafin Allah to shine wanda Allah zai ka zuciyarsa ba za ta iya buduwa ba ya zuwa ga fahimtar abubuwan al'amuran addini abubuwan aqida abubuwan da za su sanya shi ya gaskata da Allah da ranar lahira saboda bai dauki sabubban da za su bashi wato wannan ilimin ba shi yasa Shehu Abdullahi ya fassara alladhina la ya'lamun da alladina la yaqulubuna al-ilm wanda ba sa neman ilimi wato kamar haka Allah yake a wato yinke zuciyarsu kunga wannan narko ne akan wadanda ba sa wato suka bijire gabarin neman ilimin addini wanda ya bijire gabarin neman ilimin addini to ana ji masa tsoron cewa Allah zai rufe zuciyarsa ya kasa fahimta ya kasa fahimtar imani ya kasa fahimtar ayyuka na gari amma yayin da mutum ya zo ya dauki tafarkin neman sanin addini da gaske ne ma yake ya san ayoyin Allah wanda Allah ya buga ya sanya a cikin alqur'ani da dukkan nau'i na misali na misalai da Allah ya kawo to sai Allah madaukakin sarki ya bude zuciyarsa bude zuciya shine akasin yimke zuciya al-khatim wato shine hasibi da idan mutum zai aika idan mutum ya sanya wato sako a cikin jaka in aka sa sai a daure ai hatimi yanda inde har an bude jakar hatimin zai wato hatimin zai tsinke har za a gane hatimin zai tsinke saboda haka abu ne wanda aka kyautata daure shi yanda ba wani abu zai shiga ko ba wani abu da zai fito to wannan misali ne na yanda wato zukatan waɗanda suka ki neman sanin addini suke kasancewa babu yanda haske zai shiga cikin zuciyar ko babu wani haske da zai fito daga cikin zuciyar dan ba za su taba furuci da hikima ba to sai Allah ta'ala ya kare surar da wannan ayar yace fasbir dan haka kai hakuri wato bayan wannan bayani cewa ga yadda alqur'ani yake kuma ga yanda za ta fuskanci waɗanda ba su yarda da alqur'ani ba haka za su rinka ce muku kan cewa ku mabarnata ne ku masu ƙaryace ne to karka damu da wannan kai dai kai hakuri har sai wato nasara Allah ta zo har sai wato halakar da waɗanda suke masu ƙaryata Allah da manzanninsa ta zo inna wa'adallahi haqq alƙawarin Allah gaskiya ne gaskiya a nan bi ma'ana sabi na tabbatacce ne wato labudda fi an yi injazinsa shi yasa daga cikin sifar da daga cikin zikirin da annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wajen yabon Allah kamar yadda yake yi a cikin zikirinsa in ya hau dutsen safa a lokacin hajji ko umra in ya ce sai la ilaha illallah wahda sadaqa wa'ada babu abin bauta da gaskiya shi kadai ya gaskata alƙawarinsa to Allah yana da iko ya zamanto alƙawarin nasa bai tabbata ba a rayuwar annabi in Allah ya so sai ya zamanto ba zai tabbata ba sai bayan annabin ya ce kamar yadda Allah ya tare da waɗansu annaba akwai annaba wanda suka zo wanda ba wanda ya bi su sai mutum ɗaya sai mutum biyu kamar ashabul ukhdud mabiya annabawa ne gabaki ɗaya halakar da su aka yi ba su ga halakar da abokan gabansu ba amma su aka halakar da su in Allah ya so sai ya yi wannan amma cikin rahamarsa Allah ya ganar da manzansa sallallahu alaihi wasallam da mu'mini da aka azabtar da su ya nuna musu gaskiyar cika alƙawarinsa tun daga yakin Badr har zuwa lokacin fatahu Makka har aka ga kuma bayan fatahu Makka mutane suna shiga cikin addinin Allah afwaja jama'a Allah ya dada ya farnanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rai to wannan sura a Makka ce saboda haka a lokacin nan Allah yake gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yace inna wa'adallahi haqq alqawlu Allah gaskiya ne wala yastakhiffannaka alladhina la yuqinun kada waɗanda ba sa yaqini ba sa gaskatawa da tashin alkiyama ba sa gaskatawa suna tantancewa da ayoyin Allah kada su girgiza ka wato kada su sanya ka ka girgiza har ka kasa yin hakuri wato ka tsaya mai hakuri kana mai dagewa akan hakurin kada waɗanda su ba su da yaqini da irin uslubin maganarsu da irin izginunsu da irin hanyoyin da suke ɗauka na rusa gaskiya kada su girgiza ka wato zuciyarka ta tsaya kyam ka tsaya da ɗaurarren zuciya akan cewa alƙawarin Allah gaskiya ne to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne bai taɓa jin tsoro ba bai taɓa istighfari ba ba taɓa wasa da hankalinsa ba haka ya dage akan wannan to kuma a cikin wannan darasi ne a gare mu mu mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu dage akan hakuri wajen bin Allah hakuri wajen bin barin saban Allah hakuri akan dukkan abin da zai zo mana na abin da Allah ya kaddara mana kada waɗanda yake ba su da yaqini akan addini su girgiza mu ya zamanto mu soma shakka akan sha'anin Allah mu soma shakka akan tabbatar alƙawarin Allah wato abubuwan da suke allazina la yusinu sune waɗanda abubuwa da suke sa a yaqini su baya sa su yaqini ma'ana waɗanda suke mukabara waɗanda sun ga gaskiya wanda kowa idan ya ganta zai sallama ya yaqini ce a wannan wannan gaskiya ne to duk wanda yake ina gaskiyar anan wace gaskiya saboda girman kai da nuna isa da kuma shedanci tsabar tsagiranci ga Allah tsabar yi ma Allah tsagiranci sune Allah sune Allah ya sabanta su anan to sune waɗanda suke su kokari suke yi masu imani su jijjiga imanin su girgiza imanin kar su sanya su su tabbata shine aqis istighfar wanda fir'auna yake ma mutane fasta khaffa qaumahu fa adahu sai yayi wasa da hankalin mutanen sa ya girgiza tunanin su suka bi shi yana cewa am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinu wa la yakadu yubin ni ne na fis ko ko wannan wanda yake wulakantacce ba ma ya iya bayani wai annabi Musa kenan ba ma ya iya bayani saboda abin da yake da shi ne nauyi akan harshen yana kwatanta kansa da annabi Musa ya nuna ya fi shi da wannan yayi amfani yayi wasa da hankalin mutanen sa ya girgiza tunanin su har suka zo suka bi shi to Allah ta'ala yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kada ya bari waɗanda ba su da yaqini wato su girgiza shi ga barin dagewa da yin hakuri wajen sauraron saukar alƙawarin Allah domin alƙawarin Allah gaskiya ne la mahala Allah ka sanya mu a cikin wanda ke gaskata alƙawarinsa Allah kuma ka kai mana injazin abinda ka alƙawarta mana tun a nan duniya da kuma yawma yaqumul ashhad wannan shine karshen suratul rum sai kuma Allah ya kai mu gobe mu tafi suratul luqman bi idnillahi ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk